الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا تاكي داود مونا الرانا تاء الخميس بيوغا وسر رمضان ألف دريه أولى ثلاثين دهدو وتفيد إليه دقو مشاء أيا قوات يوليو شكرا تدبو بيو دقو مشاء أكو منا نان أتين يدن الله دسان سادة نفن سادة آغة جن سادة تيمكوان سا أتكين كي قبار كراتو منا سورة تبير أتكين القرآن سورة المائدة أزياء منقوانا أكان آية تهم سندة أيا آية تتكي منا بيان رجن حالك جبنت وني متون wanda ba irin ka ba, ka ba ta yaddarka amincinka amanarka har ma ta yi wuya zanto wasu daga cikinmu suna saida addinin su saboda wasu bukatu ta duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina. Ya ku wadanda kuka yi imani, kar ku riƙi kafirai masoya majibinta na hannun dama. Shin ko kuna so ku sanya wa Allah hujja ne a kan ku? Kaga ashe kenan mutumin da bai so ya sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala hujja a kansa wacce Allah zai kama shi da ita, don haka sai ya bi abin da Al-Qur'ani yake. To yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 52 a cikin suratul Ma'ida. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
wannan aya kamar yadda malamai suka yi bayani tana da dalilan saukanta. Na farko an ce ta sauka ne akan Abu Lubaba ibn Abd al-Munzir, yadda muka yi bayani radiyallahu anhu, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike sa zuwa Qur'abin nan Yahudawan Banu Qurayza. A lokacin da suka saba alƙawari, suka ci mutuncin addini, aka shirya kitifi da su wurin muzanta Annabi alaihi salatu wassalam, aka zo aka kama su gaba ɗaya. Annabi sai tura Abu Lubaba ibn Abd al-Munzir radiyallahu anhu, yace ka je ka tambaye su za su sauka akan hukuncin Sa'd ibn Mu'az. A lokacin da yaje sai suka tambaye shi, to shin wai wannan hukunci da ake cewa mu sauka akan hukuncin Sa'd ibn Mu'az radiyallahu anhu menene za a yi mana? Sai yayi musu ishara da hannunsa, yayi nuni zuwa ga wuyansa kamar yadda mai yanka yake yanka dabba daga ciki. Sai yayi musu haka, bi ma'ana idan kuka yadda kuka sauka akan hukunci na Sa'd ibn Mu'az radiyallahu anhu, to karshen abin da zai faru za a kashe ku ne. A wata riwaya, wa in kana a sanadin akwai Atiyya al-Awfi, shi kuma shi'i ne mudallis, wa lam yusarrih bis-sama, in ji malaman hadisi, nan shi'a ne wanda yake hada ainihin gambiza gaskiya da ƙarya, sannan kuma bai yi furuci da cewa ya ji maganar da kunnensa ba. don haka sai malamai suka ce wannan riwaya ta saba ta inganta ba abin da ya rawaito shine wannan aya ta sauka akan Ubadah ibn Samit da shi da Abdullah ibn Ubay ibn Salul kowannan su yana da majibinta a cikin Yahudawa amma sai Ubadah ibn Samit yake ce da Annabi alaihi salatu wassalam ya Rasulullahi ka san cewa ina da mutane abokanai masu ƙarfi da kuma daddali a cikin Yahudawa amma ina shaida maka ya Rasulullahi na barrantu na rabu da su ba zan iya jibintan su ba in saki Allah da manzonsa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma Ubay Abdullah ibn Ubay ce a shi ba zai iya ba domin shi mutum ne wanda yake yana tsoron dawa'ir bi ma'ana musiba domin yau idan kana da shi sai wuya zan to gobe baka da shi mutanen nan muna mu'amala da su muna ba su suna ba mu muna ziyartar su su ma suna ziyartar mu to idan al'amari ya juya ni ina jin tsoro kada ya zanto musiba ta hau kaina irin wannan riwaya an same ta daga Muhammad ibn Ishaq rahmatullahi alayhi bi sanadin mursal wa rijalin sahih wato yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da Yahudawan Banu Qainuqa suka ci mutuncin wata mata daga cikin matayen musulmai matan nan ta zo ta shiga kasuwansu tana siye da siyarwa ashe wani ba Yahude ya kunna hijabinta ta baya da ta yi yunkurin tashi sai al'aurata ta bayyana sai suka kyalkace da dariya labari sai kai wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Annabi ya zo ya killace su ya kewaye su abinda ke ciki ba zai fita ba wanda ke waje kuma ba zai shiga ba sai Abdullah ibn Ubay ibn Salul la'natullahi alayhi sai ya zo wurin Annabi alaihi salatu wassalam bayan Yahudawan nan sun nemi cewa za su baiwa Annabi wani abu daga cikin dabinuwa wanda suke girbewa Annabi ya ce a'a ba shine damuwata ba lallai abinda nake so ku karaɗa ku bar cikin garin Madina gaba daya sai Abdullah ibn Ubay ibn Salul yake cewa ya Muhammad ya Abul Qasim lallai ba zan yarda da irin wannan abu ba saboda ni mutum ne wanda nake tsoron fitina ina tsoron kada hau ya same ni ka bani abin da Yahuda wannan suka baka Annabi yake kaje duka an baka kaga da ma asalin munafinci abu ne guda biyu tsoro shi ke haifar da munafinci tsoro shi ke haifar da munafinci domin munafiki ba zai iya faɗin abin da ke cikin ransa ba innal munafiqa ma'lumun sajiyatuhu sai ya koma zaban ƙasa kitifi da sisa gunzugulu saboda ba zai iya bayanin abin da cikinsa ya kunsa ba sai aya ta sauka sai sai mana bayani kai sai ka saurara ni ma in saurara in har ya zamana a cikinka akwai birbishin irin wannan tabi'a to kada kai shakku kai munafiki ne sai kai kokarin bai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce fatara alladhina fi qulubihim marad zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai shakku zuciya tana ɗauke da zukatan abin nan cututtuka ne guda uku akwai marar shubha wato ainihin cuta ta shubha sannan akwai maradun nifaq wato munafinci na ainihin abin nan cuta ta munafinci sannan kuma akwai marar shahwa wato cuta ta sha'awa duka alqur'ani kuma ya mana bayani cuta ta munafiki yayi bayani a cikin suratul baqara fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdhibun a cikin zuciyarsu akwai dauda ta munafiki wannan shine maradun nifaq sannan akwai maradun shakki wa shubha shine wanda ayan nan take mana bayani fatara alladhina fi qulubihim marad zaka ga wadanda a cikin zukatansu akwai shakku da kuma tantama suna ganin shin wannan addinin zai daure ko ba zai daure ba shin wannan addinin zai samu rinjaye ko ba zai samu ba shine ya mana bayani a ta wa minan nasi man ya'budullaha ala haq fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبيث المولى ولبيث العشير wannan shine cuta wato na shakku irin wanda ainihin munafiki suke tsoro da shi sannan cuta ta uku wato ita ce cuta ta ainihin sha'awa duk abin da ya gani yana so abinda ya gani yana ma'ana baya iya fin karfin zuciyarsa akan sha'awa game da abinda ya shafi mace. Allah subhanahu wa ta'ala ya muna bayani a cikin kasashen yana cewa ya nisa annabi lasunna ki ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhdana bil qawl fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ya muna bayani yadda mai cuta irin ta shakku da kuma shubuha zai magance ta. Yana cewa bil yaqini tudfa'u shubuhat, da yadda da sakan kan cewa ake iya tunkuɗa shakku, sannan bil sabri tudfa'u shubuha abin shahawat, sannan kuma da haƙuri ne ake iya cin ƙarfin shahawa. Ma'ana idan mutum ne kai wanda yake kana da rai zuciya shahawaniya mai yawan sha'awa baya iya haƙuri akan mace, to ka sani cewa ƙoƙarin da za ka yi shi ne ka danna zuciyarka da ba ta haƙuri. Irin wannan ya samu annabin Allah Yusuf alayhi salatu wasalam, illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin. Allah in baka yaye mani ba, idan baka bani haƙuri kasa na fi ƙarfin zuciyata ba, ni ma zan karkata zuwa ga irin wannan abu da suke kira na. A ƙarshe kuma sai mu wayi gari in ci kaina daga cikin mutane ne jahilai. Fatara alladhina fi qulubihim marad, zaka ga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai shakku da shubuha, yusari'una fihim, suna tsere suna gaugawa cikin shiga ainihin waɗannan Yahudawa. Maganar an yi ta ajiya, amma idan ka duba a yau zaka samu a cikin mu tayuni tayu kai tayu shi tayu ita, zaka samu akwai mai hali irin wannan, zai jajirce ya tsaya tsayuwa irin na mai dakan turmi ko da mai ko dan mai, yana tallata waninsa akan jama'arsa, yana tallafa ma wanda ba irinsa ba akan irinsa, zai ɗauki sirrin al'ummarsa zuwa wasu can waɗanda yake bare ne. Idan ka tambaye sa sai ce da kai wallahi mu abinci muke nema. Shi yasa nake cewa wanda ya kalli jiya ya kalli shekaran jiya ya hararo gobe ya san cewa halin da muke ciki a yau mu muna cikin fitina. Mutane ne waɗanda fitina ta same mu a yau saboda waɗanda aka dinga tallakawa. Ana cewa kafiran amana, ai kafirin amana da aka ɗauko aka dinga masa campaign akan mimbarori sai zamana cewa bai sauka akan mulki ba sai da ya ragargaje a arewacin ƙasar. Duk matakan da zai yi wurin lalata mutane sai da ya bi. Ya samu misali kamfanoninmu suna nan suna aiki, musamman abin da ya shafi kamfanoni na sutura, abin da ake cewa tufafi musamman irin na mata. Sai ya zo ya budo, ana zuwa daga kudancin ƙasar nan ana yanka ana sara, amma da ya duba ya ga cewa eh lallai mutanen nan waɗanda suke cin gajiyan abin nan yawancinsu musulmai ne, sai ya fito da kitifi da kuma kirfa sai ya ce to abin da za a yi, gwamnati ta bai wa duk wani ɗan ƙasa, matuƙar ɗan ƙasa ne, ta ba shi dama yana iya zuwa shi ma ya saro waɗannan atamfofin daga wajen ƙasa ya shigo da su cikin ƙasa, aka ba su laifinsu. Sai ya zamana license ɗin da ya ba su za su shigo da atamfofi daga waje har cikin gidanka. Misali za a iya kawo maka shi a 1,500, amma kuma idan ka zo arewacin ƙasar nan za ka samu ainihin wannan farashi ta yiwu a 1,700 ko a 1,800. To in kai ne ina zaka, waje zaka, to sakamakon wannan sai suka karkata waje, sai zanto mu a nan masana'antunmu gaba ɗaya sun zama liquidated sun mutu. Ya koma abin da ya shafi motoci ya ga cewa waɗanda suke ainihin kai komo tsakanin nan Kwatano Niger misali Benin Republic, ya samu ya ga cewa duka musulmai ne, sai ya saukar da doka cewa duk wata mota da ta shekara 10 kada a ganta a doron Najeriya nan. Sakamakon wannan an bindige wasu akan neman halali a bakin boda, sai dai a shigo da sababbin dukiya. Sababbin dukiyan nan kuma ya zamana shi ya tallafi nasa da ainihin kuɗi ta yadda yake za su iya su kawo waɗannan abubuwa a cikin ƙasa. Sannan ya koma abubuwa da dama, idan ka ɗauka ya koma abin da ya shafi bankuna, aka ce banki ba a yarda ba, ba halali ba ne ka buɗe banki zai ka mallaki naira biliyan 25. Aka zo ana ta sa'insa a kai a komo a je a dawo ba mu da waɗannan abubuwa, sai ya cire daga cikin ajihun gwamnati kamar yadda muke samun labari, ya baiwa wannan bankin don ba ta da shi. Sai ta zo in an kira su dialogue za ku kare su suna da wannan kudi. Sannan idan aka sallame su aka sanya wa wancan bankin schedule cewa za su zo misali tafi ne zuwa, sai a sake cire wannan kudin da aka baiwa waɗannan jama'a a sake sanya wa waɗancan mutane su ma su zo su kare su tabbatar da cewa suna da waɗannan kudade. Sakamakon wannan sai zamana an waye gari ba mu da banki ko ɗaya sai guda ɗaya Unity Bank. Shi kuma an ka duba bai ƙarfin nasu ba, sai zamana duka komai ya koma can. Idan za a ɗauki ma'aikata dole sai an biyo ta can. Idan suka duba suka ga Muhammad Ahmad Mahmud sai su ajiye shi a gefe, ba za ma su neme shi ba bare a masa interview. Shi ne halin da muka tsinci kanmu a yau. To abubuwa da dama in ka duba tankoki misali a lokacinsa ya ga cewa jama'ar mu su ne suke kai komo wurin tanka, sai ce to yanzu don mutumin da bai mallaki tankoki sabbi guda 20 ba haramun ne ya dinga dafa mai. Amma ya ɗauki jama'arsa ya ba su waɗannan abubuwa, ya ba su tallafi, sai ya zanto sun shigo da sabbin motoci. Mu jama'ar mu ɗin da yake su ne, akwai kuma jama'a a ƙasansu, sai aka fitar da su out of the game, ba za su iya yin wani abu ba. Ya dinga bin mu ɗaya bayan ɗaya daki daki sai da ya tabbatar da cewa motsin da muke ba mu iya. Kaga wannan shine sakamakon duk mutumin da zai ɗauki wani wanda ba nasa ba ya tallata ka, ya ce kafirin amana, ya ce ai mutumin kirki ne, ya tashi cikin ku, sai aka waye gari mu a nan babu waɗanda muke ƙyanƙyashewa sai mashaya sai ɓarayi. Ba su wani halin da muke ciki kenan a yau. Sannan idan ka komo a ƙasa, mai mutuwa bai mutu ba a cikin shekaru biyu da ya jagoranci mutane, sai da ya tabbata cewa ya mai da mutane baya. Duk wanda ke ciki ko ya duba ko ya samu labari zai ga haka. Duk wata kafa, duk wani wuri wanda ka sani babba, wanda za a faɗa a ji, wanda za a ce a yi, za ka samu ya tura wanda ba naki ba ya kawo jama'arsa. Da kuma har yanzu har a cikin halin da ake ciki a ce mu ɗin nan mun kasa hankaltuwa, ba za mu yi hankali mu natsuwa mu gane. Yaro in an ce a yi karatu ya yi karatu, ya gama ya kai ya ƙare abin da ake nema yana da shi, amma kuma sai ake gagare shi ba haka muke. To shi sa dole ne sai mu yi hattara. Halin da muke ciki a shekaran jiya da jiya ya zama ƙalubale a yanzu halin da muke ciki da ni da kai. Mu yi makanmu ainihin takatsantsan mu san me muke ciki. Misali in ka duba za ka ga rigingimun da ake tsakanin gwamna na Rivers da kuma fadar shugaban ƙasa ba wani abu bane, abu ne guda ɗaya. Shi gwamnan Rivers yana ganin cewa shugaban ƙasa, ƴan ƙasa su suka zaɓe shi akan wanda ya zaɓe sa kenan. To amma sai ya zama na yanzu shi shugaba ne na wani yanki, a cikin yankin nasa ma ƙabilarsa ita ce mai faɗa a ji. Saboda da su ake in fili aka ɗaga a Abuja yanzu ba ka iya ganin wanda zai iya zuwa ya sai filin, sai dai mutum da ɗan malfa da kuma arzikin hankin jiki da fuska, shi za ka ga ya zuwa sai filin. Saboda su ne suke da kuɗi a hannu, su suke da ƙasa, su suke da gwamnati. To a hakan kuma mu ɗin nan ƙoƙari wai wasu daga cikinmu suke wai mu gamsu mu gane wai a hakan nan shi mutum ne adiri. Bayan mutumin da ke tsaye mu a cikinmu ya koma zaune, wanda ke zaune ya koma naɗe, wanda ke naɗe ya mulgina, na mulgina ma ya ce gagarin kuna ya mutu. To wai kuma har a hakan kuma wai ake son mu gane mu gamsu wai adali ne. Fatara allazina fi qulubihim marad yusari'una fihim, suna tsere a cikinsu. Har ka ji wani mutum ya ce da shi da Joseph ko kuma da Joshua ubansu ɗaya wasu ɗaya. An samu wannan ciki musulmi in kace da shi Allah ya hada ka da shi ba zai ce amin ba, saboda ya san abin da yake faɗa bai kai zuciyarsa ba. Yaquluna, suna cewa nakhsha, muna jin tsoro, an tusiba na da'ira, kada musiba bala'i ta auka mana. Saboda yau kai ne kake to muna tsoron kada al'amarin ya juya ya zanto mutanen nan suke da daula da kuɗi da sa'aji, ya zanto kuma sun juyo suna yaƙanmu. Kaga a lokacin zamu tashi bamu da wani abu, wannan shi yasa muke raɓa da su. To don mutumin da yake da irin wannan tunanin yana da ƙarancin imani, domin kamar yadda nake faɗa, idan ka ce wai alhaji wani, idan ba shi ni ba zan rayu ba, to kafin Allah ya haɗa ka da shi rayuwar ka ta baya kuma yaya ka kasance? In Allah ya ga dama ya anshi alhaji wani kuma yaya za ka yi? A don haka ka dogara ga Allah duk abin da ya same ka ko ka so shi ko baka so shi ba haka Allah ya nufe ka da shi wannan ya tabbata tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da Adi ibn Hatim radiyallahu anhu Adi ibn Hatim ya kasance mutum ne ɗaya daga cikin sarakuna gabanin musulunci yazo a lokacin da musulunci yazo ana tara masa kuɗi ana masa abubuwa daban-daban daban sai ya gaya wa ɗaya daga cikin ƴaƴayensa yace kai naji an ce dawakan Muhammad alaihi salatu wassalam suna kan hanya za su zo su ci garin nan da yaƙi idan kaji sun kada in kaji suna nufin shigowa ka sanar da ni kawai yaron yace to ya kai shugaba me za ka yi yace babu ruwanka kai dai idan kaji an ce ga Muhammad nan ya kamo hanya zai shigo garin nan ka gaya mani kawai ni na san abin da zan yi ana nan sai ga annabi alaihi salatu wassalam ya shigo wannan gari na shi ainihin Adi ibn Hatim radiyallahu anhu yaron nan sai ya sanar da shi sai ya hada danginsa da iyalansa gaba daya sai ya tsallaka ya gudu yana cikin wannan gudu sai aka kama yarwarsa da aka kama ta aka gurfanar da ita gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ta gurfana ta zo sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa da ita kinene annabi gafara don mutum ne mai yawan gafara sai tace ya rasulullah ya manzon Allah halakal walid wa farra wa ghaba al wafid mahaifina ya rasu sannan wanda yake daukan gabaran al'amarin mu shi kuma ya gudu annabi ya tambaye ta wane ne mahaifinki tace Hatim abinda mahaifina shine Hatim Hatim kuma idan ka koma tarihi duk wanda ya karanci adabi mutum ne wanda yake ba a taba samun karimi ba a cikin larabawa irin ta gabanin zuwa musulunci annabi yace to shikenan kije an yanta ki amma wane ne kike ganin zai kai ki kasar Sham yadda kika ce kina so ki zo wane ne amintaccen mutum wanda zai kai ki bayan an samu amintacce annabi ya hada kai kai sai ta zo sai ta samu dan uwanta mai suna Ali labarin da nake so in bayar abin da ya hana Ali ya shiga musulunci ajiya hirar da zamu karanto wacce ta wanzu tsakaninsa da annabi alaihi salatu wassalam shine irin abin da wasu daga cikin munafikan musulmai a yau suke rabewa da shi suna cewa ai muna raban su ne saboda in mun fandare ba za a yi mulkin da mu ba idan muka ce ba mu yi sai yu ana iya turo mana karnuka su zo su dinga yakushin mu suna cizan mu amma sai mu rabe su shi yasa dan mu a samu aida mu to akwai mutanen da suka rabe wanda ya mutu ya mutu sun raɗe sa suna bin sa ana tafiya da shi ya mutun kuma yanzu su ba ga tsuntsu ba su ga ba ga tarko ba sai da aka waye gari labarin da muke samu irin raba wai da nufin shi babba ne idan gefen malum malin din ka sauka sai wani sai ya kamo sai ya daura masa saboda neman fada dare ne sai Allah ya yi bature sai aka ce an waye gari an yi ruwa an dauke kaga doki sai ya koma kuturi gaba sai ya koma baya wa yake da sauran magana a lokacin da Adiyu ya zo wurin ƴar uwarsa sai ta kwaɗaitar da shi cewa ka je wurin annabi alaihi salatu wassalam ka roƙe shi gafara annabi ba mutum bane wanda yake kama wanda ya nemi gafararsa a lokacin da ya zo ya gurfana wurin annabi alaihi salatu wassalam yana kallon annabi sama da ƙasa kudu da arewa gabas da yamma annabi sai ya bashi tuntun yace bismillah ka zauna sai ya ji kunya yace ya rasulullahi ina zauna kana zaune ke karka damu ni nake ka zauna da ya kalli ɗakin sa sai ya ce kai a zuciyarsa lallai wannan mutum ba ainihin sarki bane annabi ne na gaske saboda shi da basarake ne dukiyar mutane yake ansa akan ta yake rayuwa to da sarki ne annabi haka ya kamata yi amma sai ga ɗakin sa babu komai sai tabarma sai dan filo da ya ba sa ya zauna sai yace to bari in gaya maka ya kai Adiyo buɗe kunnan ka kaji abinda ya hana ka shiga musulunci ajiya ɗayan abubuwa ne guda uku kana ganin jama'ar annabi ɗan kaɗan ne ko shi yasa ba za ka yi imani ba to ina rantse maka da wanda ya aiko ni da gaskiya za a wayi gari al'umma za ta yi yawa mace za ta fita daga Nilu zuwa Furatu tana nufin ɗakin Allah da hajji ko umura ba ta jin tsoron zargi mai zargi ka rubuta wannan za a yi wannan zamani abu na biyu yace ya kai Adiyu sai wuya zanto abinda yake hana ka shiga musulunci kana ɗari-ɗari raunin da musulmai suke ciki a yanzu rubuta zan gaya maka na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya a matsayina na manzon Allah alaihi salatu wasalam, zamani zai zo musulunci zai karaka ko ina ba za a yi doka da dokar kowa ba sai dokar Allah. Ali ya rubuta abu na uku, yace abin da yake yana ta shiga musulunci shine kaga ba mu da dukiya ya kai adini. To ka rubuta, na rantse da wanda ya aiko Muhammadu da gaskiya alaihi salatu wasalam, zamani zai zo wannan ainihin katafaran fala da kake ji na Kisra, wallahi ka rubuta shi, jama'ar Annabi sai sun je sun fasa wannan, sai sun mamaye musulunci sai ya kai wannan wuri. Adi yace ina zaune sai na tashi nace kunuzu Kisra, tafkokin Kisra na Farisa, yace kunuzu Kisra, rubuta wannan magana za a yi. Yace to wallahi duka waɗannan abubuwa da Annabi ya faɗa na gani, sai da mace ta fito daga Nilu Furazu za ta ainihin ƙasa ta Saudiya tana nufin ɗakin Allah da Hajji, ba ta tsoron mai tsoro cikin ainihin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, ba ta tsoron ko kuma ba ta tsoron zargin mai zargi ta je ta yi Hajji yake na gani da idona. Sannan waɗannan taskoki na Kisra yake ni ne na farkon mutumin da na fara fasawa na shiga, sahabbai suna biye da ni yake na ga wannan al'amari. Sannan abu na uku, dukiya ta zama da yawa a zamanin Umar ibn Abdul Aziz, ta yadda yake sai da minista na finance ya rubuta resignation yace na bar aiki. Me yasa ka bar aiki? Yace to shekara daya babu mutumin da yazo yace yana bukatar dukiya, don haka ga dukiya nan ta taru, me za a yi da ita? Ashe kenan kun ga, idan zaka tsaya wa Allah ka tsaya masa shine zai taimake ka, amma ka juye kafa ka karkato da ita, kai gaba kai baya, rawa irin ta ƴan mata, wannan rawa ke ta mutum mai raunin imani. Ka duba mana ka tambaye kanka yadda ake ainihin kurkusan musulunci da a hannuna yake da kai, da sun tuni an waye gari babu Islam. Amma ka duba kaga kullama awqadu naran lil harb atfahullah, idan suka fito ta gaba sai musulunci ya fito ta yamma, idan suka fito ta kudu sai musulunci ya fito ta arewa. Da a hannuna yake da kai, mu ne muke kariyarsa, da sun tuni an nushe shi ba sauran bayani. Wannan ya isa duk mai ijara ya kasance ya gane cewa lallai musuluncin nan riƙe ke a hannun Allah subhanahu wa ta'ala. A don haka mu tsaya mai musuluncin nan yadda ya kamata mu yi, wai bin wane, wai dan neman wani abu wurin wane, ko kuma a'a idan ba wane ni ban san yadda rayuwata za ta zamo ba, wannan tunani ne irin na jahiliya. Allah ya ci gaba da cewa fa'asallahu tayyu ya zanto, in kaga a sa a cikin alqur'ani wannan alƙawari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asallahu tayyu ya zanto Allah an yati bil fathi, zai zo da wani buɗi. Malamai suka ce al-fathu anan yana iya daukan fathu makka, la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da al-fathu anan ma'anarsa shine al-fasl wal qada, Allah tayyuya zanto zai zo da wani hukunci wanda zai tantance tsakanin gaskiya da ƙarya. Wannan kuma ya faru a cikin Badar, shine al-Qur'ani ke cewa in tastafihu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khairun lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya 'ankum fi'atukum shay'an walau kathurat. Don haka duk da ka fassara, ko dai a ce fatu makka yana da ayar da ta goya masa baya, ko kuma a ce a'a wani irin hukunci wanda ya zo daga Allah yana da ayar da ta goya masa baya, aw amrin min indihi, ko kuma wani al'amari daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce shine a kakka masu a kakkashe, sannan kuma a daura masu jizya, kamar yadda Allah ya ce hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ko kuma wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi anan wani al'amari shine Allah zai fallasa waɗannan munafikai a cikin al'umma, wane ya gane wannan munafiki ne, wannan baragulbi ne, wannan mutumin banza ne. Wannan malamai sun yi wannan bayani, kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai rasu ba duk sai da aka gane waɗannan a cikin al'umma gaba ɗaya. Sai da yawa Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu bayani, wane munafiki ne, wane munafiki ne, wancan ma munafiki ne, wancan ma munafiki ne, duk sai da ya bayyana su gaba ɗaya. Shi yasa Umar ibn Khattab radiyallahu an, idan aka zo da gawa za a sallace sai kace ina Huzaifa, idan ya duba ya kalle sa sai ya sallaci wannan gawa, amma idan ya zuba bai ga Hudzaifa ba sai ya ce sallu ala janazatikum, ku zo ku yi wa gawo ku sallah, amma ba Umar bane zai, saboda tunda ban ga Hudzaifa ba na tabbata wannan mutum wanda ya mutu munafiki ne. Kaga wannan wani al'amari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, fa yusbihu, sai su wayi gari, ala ma asarru fi anfusihim, akan abinda suka koye cikin zukatansu, najimina, suna masu nadama. Waɗannan abubuwa kuma duk sun faru lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi bai rasu ba alaihi salatu wassalam sai da babba da yaro, namiji da mace, na daudi da kuma na dawa da na cikin gari, sai da suka san cewa Abdullahi ibn Ubay munafiki ne, tsantsan munafiki, kowa sai bai san wannan. Don haka sai mu yi hattara, domin munafinci cikin musulunci nau'i ne guda biyu, akwai nifaqun aqidi, munafinci na aqida, sannan akwai nifaqun amali, munafinci na mu'amala. Munafinci na mu'amala shine in nuna ina kaunanka, in na ganka in yi dariya, in rungume ka, in rike ka, cewa ne Allah kadai ya san irin matsayinka a zuciyata, wallahi in na ganka sai in ji kamar an bani kyauta, maganganu na ƙarya. Amma kuma idan ka zauna kana ɗaya shi, Qur'ani ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, wallahi kana gane su a cikin tuɓa-tuɓai na baki. Zai ce yana ƙaunanka, amma zai koma kuma can yana yin wasu abubuwa daban, yana cin duga diginka, yana bin biyanka, yana ƙoƙarin a murƙushe ka. Duka waɗannan Allah sai da yawa Annabi bayani sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai nifaqun aqidi, wanda yake da yawa daga cikin mutanen mu a yau shine suke ciki a yau, nifaqi na abin da ya shafi aqida. Don mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan kafiri ne take babu kai. Shi kuma yadda ake gane sa shine ya zanto kai ne engineer, architect, da kai za a shirya murkusa musulunci, da kai ne za a shirya murkushe musulmai, kai za ka ba da shawaran yadda za a imma musulmi da musulunci. Wannan a cikin musulmai a yau ma aksarahum, babu abin da ya kai yawan su a ciki. Don haka sai mu ta addu'a, dama ce ta samu gare mu, bakin mu muna azumi, muna bautar da Allah ke so, mu yi ta addu'a don mutumin da babu alheri a cikin rayuwarsa cikin al'umman musulmai da musulunci, Allah ya gaggauta kautar mana da shi. Wannan ya zama dole mu yi wata wannan addu'a. Na'am, wa yaqulu
alladhina amanu ahaulai alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum حبطت
أعمالهم فأصبحوا خاسرين. wannan riwaya koko wannan aya akwai riwayoyi guda uku a cikin yaqulu dinnan. Akan karanta yaqulu, ita ce riwaya Ibn Kathir da kuma Abin Nafi' da Ibn Amir. Sannan akan karanta wa yaqula da yi wa ainihin lamul fatha, ita ce riwaya wato ainihin Abul Ala. Shine ainihin mai shatubiya ke cewa wa qabla yaqula alwawu ghusnun wa rafi'un siwa ibn al-ala yartadid amma mursala, bi ma'ana akwai riwaya guda uku a cikin nan, ko dai a ce yaqulu ba tare da wawun ba, ko kuma a ce wa yaqula wato ainihin da yi wa lamul fataha, ko kuma a ce wa yaqulu. Amma yadda muke ganin shi a nan yanzu da gamma, wato ainihin qira'a ce ta mutanen Kufa. To kowace kuma aka ɗauka akwai inda za a fuskantar da ita. Bari mu ɗauki riwayar cire wawun mu ce yaqulu, misali kamar da Ibn Kathir ke karantawa. Wannan aka ce idan ka cire wawun zai kasance ne jawabu su'alin mahdhuf, jawabi ne na wata tambaya wacce aka share, bi ma'ana fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, kamar an yi tambaya ce a kaikaice. فماذا يقول الذين آمنوا توسو ودان da suka yi imani ne suke cewa, sai a ce yaqulu alladhina amanu, ma'ana kenan kaga jawabun ne li su'alin muqaddar mahdhuf. Idan ka dauki wa yaqula da yi wa lamun fatha, wato kamar riwayar Abu Amr kenan, yake cewa a wato ma'tufun ne ala an ya'tiya, kaga a tan ya ce fatara alladhina fi qulubihim maradun يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة تعطفيني فعسى الله أن يأتي بالفتح ويقول الذين آمنوا. أما إذا كانت رواية إذن ونن دمومك أكنت قراءة كوفة كينا
za wawun tana iya daukan atifa sannan tana iya daukan isti'nafiyya in an ce atifa ma'ana an jingina ta ga maganar da ta gabata a ta idan ka ce isti'nafiyya ma'ana magana ce sabuwa wawun ta tsaye kenan la mahalla laha min al-i'rab Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa yaqulu alladhina amanu wadanda suka yi imani suna cewa ko za su ce ko sai su ce a ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum shin wai wadannan su ne wadanda suka yi rantsuwa da Allah makurarran tsaran an su cewa suna tare da ku malamai sai suka yi bayanin cewa wannan maganar tana iya daukan fiskoki guda biyu ko dai wadanda suka yi imani su tsakaninsu ne suke magana suna mamakin munafikai ko kuma a'a waɗanda suka yi imani suna gaya ma Yahudawa ne cewa a'a waɗannan su ne waɗanda suke rantsewa da Allah cewa suna tare da ku to ku sani cewa habitat a'maluhum ayyukansu sun riga sun lalace fa asbahu khafirin sai suka wayi gari cikin mutane waɗanda suka yi asara a nan duniya saboda sun tozarta sannan kuma a nan lahira saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da su cikin wuta يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
وأن الآية malamai sun yi bayani tana ɗaya daga cikin mu'jizojin Al-Qur'ani mai girma saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin abinda zai wanzu gabanin aukuwansa kamar yadda hadisi na Muslim rahmatullahi alaihi ya zo ya tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da sannu za a samu kazzabun maƙaryaci wa mubirun fi saqib wato za a samu makaryaci da kuma mai zudda jini a cikin wata kabila da ake kiranta kabilatu Saqif annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya bada wannan labarin sai da aka samu malamai suka ce an samu Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi wanda ya karkashe mutane ba yan kadan ba radiyallahu an sannan kuma aka sami Musailimatu bin Habib la'natullahi alayhi wanda yake sai da ya bayyana da cewa shi dinnan manzo ne Allah subhanahu wata'ala ya aika ta don haka sai ka saurara ka ji idan munafinci zaka sa a ranka da kitifi da kifa da gunzugul da yi wa addini zagon kasa da kuma bita da kulli akan ƴan uwa ko akan musulmai to ka sani ga abinda Allah subhanahu wata'ala yake cewa sannan irin wannan ya faru da Abu Lahab la'natullahi alayhi cikin mujizan Al-Qur'ani Al-Qur'ani ya sauka ya la'anci Abu Lahab ya la'anci matarsa Ummu Jamil yace za su shiga wuta za su mutu kan kafirci ba za su yi imani ba amma kuma hakan nan koda daidai da wasa da ya kamata sai ce ai to ai wannan al'amari bari mu an jirkita tunda annabin nan yana cewa sai wanda ya bi shi zai shiga aljanna bari mu ma mu ce mun yi imani ko za mu shiga aljanna amma ba su iya wannan ba aya ta sauka sura ta sauka ka sauka tace tabbati da adila habin watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalata kuma ana karanta wa hammalatul hatab kama a wurin warsh amma a wurin muhaf in kace hammalata ana kiran shi mansubun ala zam amma shi nasma ne akan inuwa da zargi bi ma'ana wa imra'atuhu azummu hammalatul hatab ko kuma wa imra'atuhu al'anu inna la'anta hammalatul hatab ani aini nasaba ne akan la'an almuhim Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabina amanu ya ku wadanda kuka yi imani man yartadda minkum an dini wane ne daga cikin ku wanda zai yi ridda daga barin addinin sa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah subhanahu wata'ala zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna, su waɗannan mutane suna ƙaunar Allah subhanahu wata'ala, sannan kuma shi Allah ma yana son waɗannan mutane. Wane ne cikin ku zai ridda wanda zai ce baya yin addinin Allah ya kawo sauyi? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Shi yasa har kullun nake cewa duk aikin da kai ko da kai ko ba ka aikin ba zai tsayu ba zai ci gaba, gara ka zo ka shigo cikin ayayi a tafi a yi da aikin da kai, aikin da ka sani ko da kai ko ba ka za a yi ba zai tsaya ba, to gara ka shigo ka ba da kai kawai shike na a cigaba da yin aikin da kai, sai gaba wa Allah abin da ke cikin zuciyarka. Amma bai tsada kulli zagon kasa akan abin da Allah ya hukunta ya shata kamar yadda za mu karanto, to wannan wani al'amari ne wanda ke sai ya kare akan mai shi, don wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Ana karantawa ya ayyuhan ladina amanu man yartadid, kamar yadda Nafi da kuma Ibnu Amir suke karantawa, wa qurrika bil idghami lil ghairi daluhu, wato inji mai shafiyya ana iya bude idghami a ce ya ayyuhan ladina amanu man yartadid minkum an dinihi, sannan kuma ana karantawa ya ayyuhan ladina amanu man yartadda minkum an dini. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai rasu ba a zamanin sa sai da aka samu kungiya kabilu guda uku waɗanda yake suka kafirta, bayan ya rasu aka samu kabilu guda goma zamanin Abu Bakr da Siddiq su ma suka yi ridda, sannan bayan ya rasu aka sake samun kabila guda ɗaya Ghassan waɗanda yake su ma sun yi ridda a zamanin Umar an Khattab radiyallahu anhu. Ta da jumla in ka ɗauko ga uku a can ka kawo bakwai a nan sannan ka kawo guda ɗaya a nan, jumla sun zama guda nawa kenan? Shi ne ainihin ‘yan Shi’a suke cewa a cikin, kamar yadda ya zo a cikin littafin Rijalul Kashi, cewa kanan nasu ahla ridda, wai mutane gaba ɗaya sun yi ridda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai illa talata, sai dai mutane guda uku, Abu Dharr ibn al-Ghifari, sannan Al-Miqdad ibn Aswad radiyallahu anhum, sannan wai Salmanul Farisi, saboda ka san asalin shi ba Farisi ne, mutumin Iraq. To in ka ce dukkanin mutane sun yi ridda sai mutanen nan guda uku misali, to shi Aliyu yaya ban ganshi a ciki ba radiyallahu anhu? Shi ma kafir da shi cikin musulmai ne koko? A'a, har dai ka duba sa'insa da ta faru tsakanin Aliyu radiyallahu anhu da Muawiya mutanen Sham, amma har duk da haka Aliyu bai ce da su kafirai bane, koma cikin Nahjul Balagha kamar yadda Muhammadur Rabi ya kawo ya rubuto, Aliyu yana cewa radiyallahu anhu wa kana bad'ul amri bainana an iltaqayna wa anna rabbana wahid wa shari'atana wahida. Aliyu yana cewa radiyallahu anhu ya kasance farkon al'amarin tsakanin mu da mutane kawai mun haɗu ne, mun haɗu tsakanin mu da su, amma kuma ubangijinmu ɗaya, sannan kuma addininmu ɗaya. Kaga hadda dai Muawiya ya yaƙe shi radiyallahu anhum, amma Aliyu bai ce da su kafirai bane. To kai a yau ina ka samu hujja ko kuma riƙa da zaka ce mutane gaba ɗaya sun kafirta? Mun yadda kamar yadda tarihi ya nuna an samu kabilu guda goma sha ɗaya uku kamar yadda ya yi bayani zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma dukkanin su gaba ɗaya Allah sai da ya kayyade mutane waɗanda suka zo suka takura wannan matsala, wasu daga cikin su sun dawo sun musulunta, musuluncin su ya inganta, wasu kuma daga cikin su mutu akan kafirci, Allah ya mana tsari. Kaga akwai Musailima ibn Habib daga cikin kabilar Banu Hanifa la'natullahi alayhi, a lokacin da hijira musulunci yayi ƙarfi a shekara ta 9 ya zo da shi da mutanansa wurin Annabi alaihi salatu wassalam, shi ma sai musulunta. Amma da yake akwai munafinci tattare da shi, akwai hasada a cikin zuciyarsa, yadda yaga ana yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abun ya zame masa da girma, yana komawa kafarsa ta haihuwa ya mama, sai ya bayyanar da cewa shi ma dinnan manzo ne na Allah, Allah ya aiko sa. ya rubuta wa annabi takarda alaihi salatu wassalam ya tashi mutane zuwa garin Madina wai min musailimata rasulillah ila muhammadin rasulillah amma ba'du fa innal arda nisfu hali wa nisfu halak na riga na sha ta kasa na raba biyu daga musailima manzon Allah zuwa muhammad manzon Allah kasa na sha ta ta biyu na dauki rabi na rike kai ma yanzu na baka rabi tsakaninka da mutananka da suka zo annabi ya kalle su a alaihi salatu wassalam sai ya ce in bakin manzanni ba a kashe su da na aika da ku barzan amma ba zan ce da ku ta aka sassauke ba ba zan fuskance ku da ainihin cuta ba amma ku menene za ku ce game da wannan takarda ta sa sai suka ce ya muhammad mu ma ai abin da ya faɗa shi muke a kansa mun yadda da cewa shi manzon Allah ne annabi sai ya sa aka rubuta alaihi salatu wassalam min muhammadin rasulillah alaihi salatu wassalam ila musailima al-kadhdhab annabi ne sa masa al-kadhdhab amma asalin sunansa musailima ibn habib asalin sunansa kenan saboda yayi ƙarya ya shata abubuwa da dama ya ci gaba da wannan ikrari yana da'awa har sai da aka saka samun wata mata mai suna Fajah bintul Mundhir ita ma kuma ainihin boka ce tana bugun ƙasa tana duba sai ta aura mata kanta take ai tunda kai kana da awan manzo ni ma kuma manzo ce ni ma Allah ya aiko ne don haka kai manzo ne cikin maza ni kuma manzo ne cikin mata shi sa Abu al-Ala al-Ma'arri yake cewa alamma sajahi wa wallaha musailimatun kazzabatun fi bani dunya wa kazzabu ma'ana makariyatiya a cikin mutanen duniya sannan da makareci amma ita a ƙarshen al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta ta daina bugun ƙasa ta daina ikirarin annabta ta zo ta musulunta shi kuma Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an sai ya tura masa zarata bayan ya tura masa zarata gabanin dai ya tura masa zarata annabi lokacinsa ya aika masa da wani mataji ana kiransa Habib ibn Zaid radiyallahu an dan uwa ga Abdullah ibn Zaid yayaye ga Ummu Umara wacce ake kiranta Nasibatu bintu Ka'ab babu wani yaki da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam face wannan mata inda kafarta take kafar annabi tana wannan wuri radiyallahu anha annabi sai dauko ɗaya daga cikin yayayenta ana kiran shi Habib ibn Zaid yace ka je ka samu wannan makarecin ka gaya masa wannan ikirari da yake ba haka bane ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Habib gaje radiyallahu an Musailima yasa aka daure shi aka hana shi ruwa da yake ba karimi bane kaga shi ya turo mutane wurin annabi ya girmama su har yake cewa alaihi salatu wassalam in bakin manzanni ba a kashe su wallahi da na kashe ku aka ba su ruwa aka ba su nono aka ba su abinci amma shi da aka turo Habib ibn Zaid wurin sa radiyallahu an sai yasa aka daure shi a cikin rana da yazo sai kalle sa sai ce a yaya zaka ce game da ni ka yadda da annabci na yace a ai idan duk jiki na kunnuwa ne kai ba zan yadda cewa kai manzo bane daga Allah na dai tabbatar da cewa kai mutum ne makareci mai tsantsabaran ƙarya da yake ba karimi bane masu iya magana suna ce idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada sai ya sanya bayan yana dauran nan ya kira jama'arsa aka yi gangami sai ya ce a yanke kunnansa aka yanke kunnansa bayan an yanke kunnuwansa ya ce ku tambaye shi ya yarda da annabci na sai ya sake cewa da shi inji Habib ibn Zaid radiyallahu an yanzu ne na sake sakankanta cewa kai mutum ne makarici ya ce ku kwakuli idansa aka kwakulo idansa ya ce ku tambaye shi ya yarda da annabci na ce yanzu ne na sake sakankancewa kai makarici ne haka ya dinga masa gaba sai da ainihin ya daddatsa shi sannan ya fito ya ce duk abin da zai faru ma ya faru annabi ya bar wasiki da cewa duk yadda za a yi a yi wannan mutumi ko me za a yi lallai a tabbata cewa an aika da shi barzau Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an ya tura masa runduna daga cikin runduna akwai Wahshi ibn Harb dan uwan shi Habib ibn Zaid ana kiran shi Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhuma shi kuma saboda abunda Musailima yayi sai yayi bakance idan Allah ya hada shi da Musailima sai dai ko shi don haka sai zaman ana rigaggaya tsakanin Wahshiyu ibn Harb da Abdullah ibn Zaid dan uwan Habib ibn Zaid da aka zo Wahshiyu kamar irin hanyar da ya bi ya kashe Hamza radiyallahu an irin wannan hanya ya bi ya kashe Musailima da ya sakan maka ainihin mashi shi kuma Abdullah ibn Zaid ya sake zuwa ya kammala ka shine sai ke rerawa يسائلني الناس عن قتله فقلت هذا طعن وهذا ضرر متعني سنة بيانا يا أكي أكتش وانا مسنتي أي وانت يا تكيش ميكو مثلين أكارة تاشي كاتتي ألا يكمل أمنا لشي مسن نبيو أقوي ذو الخماء وانت شي ما يفتو دقى يمن ينا إكرار النفتة يزو يفصو كما أي كتن النبي عليه الصلاة والسلام شي ما أسل سبوكاني ana kina sa durkhimar ne saboda yana sanya wani abun nan kaman yadda mata ke daura dan kwali ana kiran shi al-aswadu anse yazo ya ikirari cewa shi annabi ne ya samu mulki ya samu kudi ya samu komai duk wanda ya bijire masa sai ya koma ya kace sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin ciwo na ajali alaihi salatu wassalam sai ya rubuta takarda akan cewa koda me kodan me zuwa ga Mu'adh ibn Jabal da kuma Fayruz al-Dailami radiyallahu anhuma yace ko da me irin wannan mutum kada a bar shi a doran kasa yana rayuwa sai kuma abun yazo ya hade bayan yana auren wata mata ana kiranta Azad ya kashe mijinta da ake kiran shi Shahab bin abin nan Bazan sai ya aure wannan mata to tana da dan uwa ana kiransa Dazawai dan uwan nan yana ainihin yan uwantaka da ainihin abin nan Fayruz al-Dailami sai suka zo suka hadu gaba daya sai ya same ta yace to kin ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika da takarda wannan mutum yaya kike ga za'i da shi sace me kuke so ayi sace ina so ka kite maka mani yadda za'ayi mu hana shi wannan ikirari sai take cewa ai ba hana shi ikirari zamu yi ba ni a matsayina ta matarsa zan taimaka muku ne mu kashe shi inji Fayruz yace to dama abinda nake so kenan a zuciyata to amma ka san miji da mata ba mai shiga sai na ji tsoron in bayyana da abin sai na ce ki taimake ni akan hana shi wannan ikirari amma sai ce ba hana shi za mu yi ba mu yi ayari mu yi gangami mu aika da shi lahira domin wallahi tunda na gansa na san wannan sheidani ne Allah bai halicci sheidani a doran duniya irin wannan mutumin ba to ya kike ga za'ai ita da kanta ta shirya tace to abinda za'ai duk gidan nan daga sama har kasa gabas da yamma kudu da arewa duk akwai ainihin jami'an tsaro waɗanda ba su bari a shiga wannan gida amma akwai wani daki a can arewa da gidan nan anan yake kwana nan babu kowa sannan an yi masa gini irin na zamani wanda ba kowa zai iya shiga ba amma ku turo wani mutum daga cikin ku yazo a suran ma'aikaci wanda zai zo ya gyara zan ba shi yadda zai yi ya kurma wani gefe daga wannan ɗakin idan dare yayi sai ku zo ku kammala kurmawa ni za ku same ni a tsaye a wannan wuri kaga mace kenan irin taimako da tallafin da ta bai wa Islam aka zo aka dan tattaki wannan ɗaki bayan an tattake shi aka shata inda za a yi sai suka hauro Fayruz al-Dailami radiyallahu an ya hauro ya karasa burma wannan daki su uku suka diramma wannan daki yace sai na samu makiyin Allah makiyin musulunci makiyin manzon Allah alaihi salatu wasalam na same shi yana kaman shari yana ta jan raguna a irin yare namu na mutanen Kaduna yace fa hawitu alai sai na fada masa da nayi masa yankan rago yayi wani irin gurnani sai ainihin masu gadi suka taso sai ƴar uwa ta tace karku da muku kwantar da hankalin ku annabin Allah ana masa wahayi ne yace na kammala ta bayan na kammala ta na dauki kansa na tsire na hau bangon gidansa na tsaya na kira sallah na ce to Allah ya tabbatar da musulunci ya kuma karkare kafirci annabi alaihi salatu wassalam sai ya ba su labari wahayi ya sauka yace lallai Fayruz ya kashe Zulkhimar al-Aswad al-Ansi annabi ya ba da wannan labari cikin dare amma da safe kuma Allah ya masa rasuwa ashe kenan kaga don mutumin da yace zai yi ko ba zai yi ba to gara ma ka zo a yi da kai domin aikin da ko da kai ko ba ka ga musailima ya tafi akan kafirci amma ga musulunci nan muna karatun alqurani a yau ga aswatul ansi amma sayanka na rago ya mutu kan kafirci amma kuma bai hana karanta alqurani ba don haka ya ayyuhan ladina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da sannu Allah zai zo da wasu mutane wadanda suke son sa kuma shi ma Allah subhanahu wa ta'ala yana son su azillatin ala almu'minin masu tausayi ne ga mu'minai a'izzatin ala alkafirin masu daukaka ne da karsashi da zafafawa akan kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi cikin hanyar Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba su tsoron zargin mai zargi a cikin hanyar Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalati ta Allah wacce yake baiwa wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwan falalani ga wanda ya so sannan masani ne kuma ga duk abin da kowanne yake ciki a cikin mu an ce da ni lokaci yayi zamu dasa aya anan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu ci gaba da bayanin wannan aya sannan kuma mu ci gaba da inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu na'am to subhanak allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk fi lini na tambaye insha Allah game da abin da ka karanta to wannan wani al'amari ne wanda yake akwai wanda suke ganin bid'a ne bai halatta ba amma kuma akwai wanda suke ganin babu laifi don an ce wali tukabbiru Allah ala ma hadaku sannan kuma wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu shariikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulm wa kabbirhu takbira da wannan wasu ke ganin babu laifi a kabar bari wallahu a'lam so ka gaya musu idan kai za su yi maka izgiranci a kan kakanka kai to haramun ne bai halatta ba amma izgilanci ga wani abu da ya shafi addini ko musulunci ko annabi ko qur'ani wannan yana kai mutum zuwa ga kafirci qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum don haka idan kai za su yi maka izgilanci hadda dai izgilanci wa musulmi haramun ne to kaga amma da dan sauki akan mutum ya dauki izgilanci ga Qur'ani ko ka dauki izgilanci ga wata sifa daga cikin sifofi na sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai halatta ba lalle ka ga musu irin wannan abu in ba su daina ba yana iya kai su ga kafirci kuma muna fata Allah ya mana tsari na'am
alaihi salam akwai wani kaya da ake yi ma kafiriya ba na sa ba ran kaya da jambu ba ba ran haka Allah ni ina son yin haka amma ina son dalilin bayani
to ainihin duk wani wanda zaka yi koyi da shi in ba annabi bane bai halatta ba domin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira sannan kuma hula idan da ma kore ce misali wanda yake shine launi irin na musulunci to wannan babu laifi a cikin sa amma abuja musulunci baya son sa saboda ja alama ce ta hadari alama ce ta jini wannan ya tabbata cikin sahiha annabi alaihi salatu wassalam ya hane mu daga sanya jajayen kaya to kaga inda ba kowa yake da sauki tunda launi ne irin na islam misali amma a ce ja abinda musulunci bai so kuma shine musulmi zai dauka ya mai da shi tambarin sa to wannan bai halatta ba muna fata Allah ya sa mu gane kuma mu daina na'am to abin nan sallan shi ba ta yi ba domin irin wannan ya faru da Umar radiyallahu anhu ko da dai wancan janaba ce sai da ya sallata yace jama'a wanda ya bi ne sake don ga halin da ake ciki a ce kenan kun ga bai halatta ga mutum yayi ainihin sallah ba tare da tsarki ba a don haka sai ya koma ya nanata wannan sallah ta sa sannan idan wata sallan kuma ta shiga tsakani bayan ya rama wancan sannan sai ya rama wannan wallahu a'lam. To abin nan sai cikin masallaci za mu bada dama yadda muke badawa dama da tsakiya da kuma hagu. Na'am na'am alaikum salam. Na'am na'am. To idan ya zama na cewa yadda ne bayani idan lokacin haka ne yake masa to wannan babu ne yana iya ja duk da malikiyya abin nan mai salisul bawl ko kuma salisul qa'id ba zai yi limanci ba to amma a wasu wurare in ka koma in har dai abin ya ci karfin sa ne haka din to babu ne yana iya yi. Na'am wa alaikum salam. To in a waje ne za su yi babu laifi su yi a waje sannan su zo abin nan su bi isha'i babu laifi sannan akwai malaman da suke ganin halaccin haka saboda a malikiyya wato dole ne a samu ittihadun niyya bainal imami wal ma'mum ma'ana dole niyya ta kasance daya tsakanin liman da kuma mamu kenan kaga ba laifi bane kenan koda a masallacin nan tunda niyyar ta saba su suna magariba kuma su suna isha'i wannan babu laifi ga malikiyya tunda har dai niyyar bata zama daya ba. Na'am na ga kamar wannan tambaya nan wa alaikum salam. Bai halatta ba shugaba ya abin nan azabtar da talakawa bai halatta ba ya tabbata a cikin sahih hadithin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfaq Allahumma bih. Allah duk wanda ya jidinci al'amarin al'umma ta ya rangwanta Allah ka rangwanta masa. Wa man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa bihim fashaq Allahumma alayh. Wanda ya jidinci wani al'amari na al'umma ta ya kuntata shi ma Allah ka kuntata masa. Don haka bai halatta ba. To za mu dafa aya insha Allah. Za mu bada ainihin microphone ga babban malamin mu ya mana addu'a insha Allah.